na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai muke dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
Lamarin canjin kudaden tarayyar Najeriya akan iyakar kasar da jamhuriyar Niger yana rikirkida a baya-bayan nan tare da haddasa rashin jin dadi wa ƴan kasuwar da ke kai suna kawo tsakanin kasashen biyu inda a ƴan kwanakin nan kudaden sefa da ake kashi a hukumance a jamhuriyar Niger suka fadu gaban naira ta tarayyar Najeriya.
Ni dai sunana Alhaji Muhammad wanda an kai sani da dan takanan mat mai canji nan sabot shabakin dushi game da abin da ya shahi naira dai to al'amari na irin na canji shi kuma canjin nan yana tasowa na tun daga abin da ya shahi dollar to shi dai abin da ya kawo haduwar canji shine kamar ana tunanin za a bada dala dollar bankunan Nigeria dan kasuwa su rinka ita waje to wannan shine dai abin da an makasudin ragewar naira yanzu dai halin da ake naira ta dai rage je da muka koma canji 720 amma dai yanzu ana yin canji 740 har da 4 yau kuma sati guda zuwa 2 kawace naira tana 800 jika wannan abin da gaskiya ya girgiza ƴan kasuwa sosai wasu kuma su kamar sun tsaya saboda ragin ya yawa kuma deja kasuwancin babu wata dogon riba yan samar gimi yawa dole sai mutane sun saurara yanzu mutum ya to da jika yau abin da na ga ma za a ba mutum naira 740 da naira 4 nan ka zo da naira kana bukata a baka sefa to ana amsa naira nan taka kan 750 ko kuma 750 da bet
mamman sani mai canji bakin sabuwar tasha alle canji kwanan baya kimanin sati biyu da suka wuce muna yin shi 800 har 810 kai tsaye abubuwa suka zo suka canza Najeriya suna tunanin za a ba da dala Amurka to shi yar dalilin da za a amsha naira a ba da dala dole sai an samu rangwamen canji yanzu haka ma dai ba a ba da ba amma canji sai da ya dawo har 700 dai to daga baya ne yanzu cikin dan kwanan gabi zuwa uku ya daddaga yau har muna yau ga 740 haka muke ba mai jika ya taho 700 a halin yanzu yau mutato da naira yana son sefa akan 1000 zamu bada jikka da dala 55 har da dala 60 kenan kimani dai mun amshe ta 700 da naira 60 daga baya lokacin na abinda 1000 muke bada shi jikka da 40 lokacin da tana 810 kenan an samu tazara kusan dala 25 tsakanin sati biyu da suka wuce zoki yau
a garuruwan da ke kan iyakokin jamhuriyar Niger tare da Najeriya na jahohin tawa Marati Zandar Difo da Doso da ke iyaka da jahohin tarayyar Najeriya da suka hada da Sokoto Zamfara Katsina Kano Borno da Kebbi da dama daga cikin su nerorin tarayyar Najeriya ne ake kashi ko hada-hadar kasuwanci da su waɗansu ƴan kasuwa a garin birnin Kwanni sun yi mini ƙarin bayani game da halin da suka samu kawunan su a ciki a wannan lokacin da hawar farashin naira ya wakana bisa kudaden sefa a baya-bayan nan
sunana Abdulaziz mun duka nan da birnin Kwanni ke ina harkan naira muna kasuwanci Najeriya muna sai da kai hakan ga to naira gaskiya kwanan baya da ta tashi alhamdulillah amma yanzu kuma ta danyi kasa yanzu ga canjin da mun kai bayan kasuwa da mun kai gaskiya bayan mun gama kasuwa da mun ka koma mun ka canji asara dai ta biyo baya gare mu hakan ga da abin da ke canza misali ka canji ka 500 to yanzu sai ni ka kusan jikka 40 da wani ba hakan ga bisa ga canjin nan ni can baya to amma mun naira ta tsaya wuri guda a ce ta tsaya wuri guda kasuwancin mai tasiri saboda su tangal tangawan lokaci tana jama mutane a tsaruri da mafi akasarin shi dan yanzu haka wannan kamar dauko kaya gare shi na dan neman shi dan rage mu ne ce shi ma ya kira can sama ya ci niya ta dan sauka abun kasuwancin bai radadi to wani lokaci muna iska kari gare shi wani lokaci kuma shi na to mana da rage amma a halin yanzu ba su rage muna ba muna dai bukatar su rage muna saboda naira ta dan sauka ta yi kasa domin mu ma dan kasu na mu dan samu wani abu amma idan ta ta hakan ga to gaskiya mun ba wani abu ne ki dan samu ta helalura abu sai dai ai haka nan dai yanayin kasuwa saboda yanzu misali ka kon ga dan ka dauko shi an dauko mun shi muna sai shi 21 ta canje shi warin kamar shi aka muna irin jikka 30 ba dai 30 ba bi misali to yanzu haka ga aka canje sai ya kama kusan 30 da dai da wani abu wanda wani zai mutu wanda asaro ne za a yi mu kuma ne mun ga to mutanen mafi arsan kaso ta mu saboda daga da nera tai sai su ce wani zai sai dan kazan shi bi sai kuma ta yi lela so misali kaka ka banta ko to shin sa abu ban kasuwancin namu duka tangal tangal amma mu in ne ta tsaya wuri guda zanzan zam to abun ya hazo daidai gare mu kowa ya dan jin dadi da bangaren ta helal rashid
nina asaman mamman duka kai na ga sai da amma kwanan ba naira lokacin da tana 800 da naira 10 800 da naira 8 mun yi jin dadin kasuwancin bisa ga halin yanzu da ta komo 745 dan zama da tawar kwan duwa da aka samu an yi samun riba mun kuma masu saye sun yi jin dadi saboda saukin abun yanzu ne naira tsada ta tai in wani ya saye wani bai saye dan sai ka juma inda zaka sayar da can abun jikka 100 tana da arhawan zaka tarda ko abun jikka 40 baka sayar kuma hakan ga da naira ga ta komo ta rage yana kawo wani tikas
sani su duka wannan aksan da alaramba sani su duka sana'ata tana hadawa da harka da naira dan ina sayar da essence ina sayar da sima kuma ina sana'ata kanwa misali kuma kanwa ina kasa Nigeria na gaskiya shi bangaren kanwa lokacin tana 800 da goma kudi take da shira haka muna samu haloli sosai amma yanzu kan bangaren kanwa da naira ta dan sanko gaskiya can muna samu amfani sosai bangaren kanwa da naira ta kuma 745 a halin yanzu amma bangaren essence da naira ta rage gaskiya sai ya karu kudi sosai yanzu gare mu yanzu abin da muka sai sai muna sai sai jikka 650 yanzu da naira ta dan sanko ya komo kusan jikka 7 to ke sira shi a halin yanzu sai ma kwanakin ba da naira tana da 8 da ko 10 kudi shabe kudi 20 muna sai son misali ya jikka 75 to gaskiya da naira sai sabu kasan ga gaskiya sauke shi guda gare mu jikka 80
wannan lamarin na kara darajar naira akan kudaden sefa yasa kudaden man petrol tashin hadarin gwamnatin zabi inda a bayan fage jirka ta mai ta petrol ta essence da a mako guda da shude ake sayar da ita akan sefa jikka 6.5 a yau ta kai jikka 7.5 kuma abin akai kawo yakan kare ne a mafi yawancin lokaci akan talaka shi da ke da karamcin kudaden masarufi kuma sai ya je yayi manage ne domin a kowace rana ya samu abin kai wa baki salati Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
to madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole
shirin bi o e Hausa
a cikin shirin na yau likafar mu tayi gaba ne zuwa Accra New Town da asali Yarbawa ne suka fara zama a wurin shi yasa ada ana kiranta Lagos Town a nan unguwar kasuwar da ake kira kasuwar Mala Atatiki kan dai in shiga kasuwar sai da naziyarci sarkin Hausa wan yankin da mataimakin sa demen su kara mana haske game da wannan kasuwa da ake cewa kasuwar Malata
ni sarki Ibrahim Muhammad Ilekabi Abubu sarki Hausawa Binta
ranka dade sarki wannan sarauta na Accra New Town da ya tarihin wannan sarauta ne ya aka faro shi
sarauta an fara shi lokacin da ake nuna babban kwan sarki Malata na lokacin Malata aka sani Malata ya zo su shi aka nemi yi sarauta shi ce a abin shi ba sarki ba ce a mun ga hawa shekara 6 har ya kai shekara 7 shekara 8 to kafin ya yi sarauta ne da na fara na mayaki Alhaji Badru Allah ji kansa da kuma kansa Muhammadu Mustapha Ibrahim da Mustapha Ibrahim ya sa ce kabi sarauta to ni na yi ma da isa ka da na yi ma da isa ka wace da baka so da kace baka so shi ce a in kokarin kabi ne ta bani shi tun da ya magana ba na kabi sarauta shi ne sarauta
to gabanin zuwan ka kai sarauta anan anan akwai shugabanni da suke jagoran unguwan kanka zo
gabi sarauta ne abin da sani ne lokacin da suke Malata shi ke nan da Malata kuma zai rasu kuma ba wani babba haka sosai shi ne baladibar shi kuma yi wata mutum shi shi kenan lokacin duka nan ga daji nan daji lokacin ana ba kasuwa nan fas duk daji ne da daga mangu shaita cin goji da gashi nan da manan tare da hadin lokacin ya so biyar ya so ma ina budu da kadan kada lokacin bus ya zo ina sawa da jirgin na biya ke Lagos town ina sawa da jirgin nan malatina wurin bus ke siyawa zai ina budu wa wurin da na shaka da muka zama kai park aka yi park daga nan to mai nan kuma na wurin da bariya jama'a suka so ma zuwa ana rayan kasuwa kada ka dara sun tebu daga bari sai ya ka zaka duba ka ce ya kamata kai kasu
ko za ka iya tuna inda unguwar ta samu suna Lagos town tun farko yanda aka yi ta samu wannan suna Lagos town wanda farko na unguwar Lagos town ake kiranta
Lagos town saboda yarbawa sun yi kabi unguwa
na'am sun yi zama nan sosai
sun yi zama sosai lokacin da aka ba ma ta kasan yarbawa sun fi zuwa kabi kasan abin da yasa yarbawa suka yi wa zanga shi za ki kashi Lagos town Lagos town
sunanka da matsayinka a cikin sarauta
sunana Alhaji Ibrahim Sabi ina zama malami ne koko limami ne zaurin iyaye mu sun ka zo sun ka bude wanga unguwa da malata da yarbawa an ka ba unguwan shi yasa da ana kiran nan ga Lagos town bayan Lagos town da malata ya samu an ka ba shi fili nan da ya zo shi kenan shi garin ya bunkasa to ana zuwa ana sin kasa ana gina duk wanda ke fadama sabon zango duka suna zuwa suna saye saboda malata zai zauna nan to ana cikin haka nan malata malata an karan sun kace a su ba su ga gari Lagos ba gari nan ga amma Accra New Town to shi unguwa zama Accra New Town to ana cikin Accra New Town shi kasuwa ya taso daga can New Town da muna da last bus stop inda bank ne yake last bus stop kenan wajen kuma kasuwa yake to kasuwa yake karamin already an riga an demarcate kasuwa nan ga to shi kenan an ka komo to ana ciki dai kadan 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 ana kira New Town market karshe dai shi zo malata market an na sun yi kan da dai a fi da malatan bai yi ba shi ya zaunu malata market malata ma ko na da kare duka malata market to gaskiya lokacin da malata ya zo ya zauna nan ga ban san ainihin shekarun ba domin iyayenmu sun zo sun zauna albarkani daga albarkani ne sun ka biyo malata to lokacin duka ni a haife ni don haife 1943 to bi ma'ana malata Newton na ya zauna before 43
da kwarai
so kadan da dan gura da game da malata kenan to zuwan shi ya zauna nan ga shi bar gari ya bunkasa sosai kowa kuma na so ya zauna nan ga don mutum ne da yake yana son mutane shi bai da zabe bagwanje ne amma in ka zo baka sanin bagwanje
ba sani
ya zo kuma shine sarkin gwanjawa shine malamin gwanjawa ko limamin gwanjawa yana ci biyu ne dukadan dai da dan fadi
wani rana ne ake cin kasuwa a wannan kasuwa
kasuwan ga ana cin shirin asabar da laruba ne da asabar to shi asabar ne zai kwace laruban asabar ne kasuwa sosai
muna dai fitowa dab da kofar gidan sarki sai muka yi kicibis da wata mai sayar da koko da kunun kanwa da finkaso muka cika cikinmu kan mu shiga aiki mai mota ba ta tafiya sai da mai
suna na Hausa Ibrahim
zan gura muna mai da menene ke sayarwa
ina sai da ina shago ne ina sai da kaya daga shago sai kai zai expire ba to shi sace na koma koko kin kaso ne ke sayarwa don lokacin corona ne ya bar da siyan kaya
kun ce kuna kunun kanwa kuna samu je me ake hadawa ai kunun kanwa
gero ne da kanwa in an daka daka je ka sai gero ne ka surfa sai ka sha wani su suna daka irin dakan iyayenmu da suna dakawa amma yanzu mu ba ma daka muna zuwa ne mu surfe manika amma muka je muka so sai mun zo mun tace kasan ciki sai mu shanya ya bushe mu je mu nika sannan mu zo mu hada kunu cikin gida kunu muna hada shi ne zaka dama shi ne da kanwa ka jika kanwa to sai ka jika kanwa ka sa kayan yaji
menene ainihin abin ake kunun da shi
to shi dawa
dawa
akwai da dawa akwai gero mun mutanen kan muna ce gero nan ku suna cewa me suke ce wani in ka ga kace a baka
maiwa
maiwa to muku da dawa da gero duka haka mun muke cewa daga kano sai sa kowanne da hausanci ya bambanta
wannan kasuwa ce ta tai suna ta kima ana ce mata kasuwar malata amma yanzu da tafiya fira da kake da mutane kowa sai ka ga kuka yake wannan kasuwar ba kasuwa ne to
na da kasuwar nan wallahi you go well da malata lokacin da mu muke yara wallahi da malata in aka ce asabar insha Allah dare in dare wai muna zuwa sitan kuɗi ne wallahi lokacin da muke yara gidan nan muna zan dare in dare wai muna tashi ne ana rigarage mu je muna ta dubawa ana sitan kwansin nan amma yanzu da gashi kowa
to me ya kawo haka me kike ci shine sadarin haka
to wallahi abin da zan ce kenan lokaci ne ya canja lokaci ne ya canja Allah bai canja komai shi ne duka san ya sani yanzu kaso da su sun koma Madina wanda su sun koma gari ko ba san kaya wanda su saboda ba san kan suke fitowa waje to a shiga dai aje a sai dai kuma sai ka kowa ke zaune waje
kasancewar ki to kina yare ya kika san wannan kasu
in
an bukaci ki baya da shawara shawara da ki
to shawaran da zan bayar shine yanzu kasuwan dai komai yayi tsada kana ji ko komai yayi tsada da ne sai kaga an kasa kaya kamar an kasa bari an kasa kaya yanzu ba kuɗi gari
da wannan muka iso ƙarshen shirin na yau sai kuma wani lokaci da yaddan Allah za mu kawo muku wani sabon shirin kan sa'an nan nene na ku Ridwan Allah Muktar Abbas ki sallama daga nan Accra Ghana
shirin BOA Hausa kasuwa akai miki nuni
kasuwa kuma sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin lafiya uwar jiki
shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zamu yawayi cutar kansa wanda ake kira daji cutar da ke hayayyafa kuma tana da wuyar magani saboda girman cutar kuma muka ga ya dace jama'a su san abubuwan da ke haddasa ta domin guje musu Dr. Mubarak Labaran Liman da ke makarantar kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamali Polytechnic da ke Zaria a jihar Kaduna Najeriya yayi bincikensa akan cutar kansa da matakan kariya Zai mana bayani akan rabe-raben cutar yadda take yaduwa da kuma abubuwa da ke kawo cutar har ma da matakan kariya. Da farko na fara da tambayan Dr. Mubarak wace cuta ce kansa?
To alhamdulillah ya isa ba shakka kan ita wace cutar kansa wanda yawancin al'ummarmu na Hausa akan kiranta cutar daji ko kuma wasu sukan kiranta cutar sankara. Wata irin cuta ce wanda take iya kama kusan duka sassan jiki na bil'adama amma ina tunanin kafin mu yi fashin baki akan ta kanta kansa din zai kyautu wa mai sauraro bayani dan raba-raba ma na ciwuka saboda zai taimaka wajen fahimtar ita kanta kansa din da kyau so a dunkule ciwuka da kana iya raba su zuwa kashi gida kashi biyu da ke iya kama bil'adama akwai ciwuka da kamar ake kiran su infectious ko a ce ciwuka wanda kwayar cuta ce take sanadiyar samun wannan ciwon, kamar misali ciwuka da suka kama na malaria ko kamar shiga HIV AIDS ko kamar tuberculosis nan ko kamar cholera, kun ga su wannan ciwuka ne wa'anda wani abu ne yake shiga jikin ɗan adam, kwayoyin cuta kamar ko na bacteria ko na virus ko fungus ya je ya taɓa wasu abubuwa sai ga ya janyo shi mara lafiya rashin lafiya. To wannan nau'i ko kashi guda ne na ciwuka. To akwai kuma su nau'in ciwuka ko kashi wanda su ba wai wani abu bane ya shiga jiki, a'a shi jikin ne da kansa ya samu matsala. Wani tsare-tsare da tsara jiki ya dinga tafiya a kai wasu ma'aikatu na jiki sai zama an samu tangarɗa ko an samu matsala a wannan tsarin. Wato misalin irin wannan ciwukan shine kamar a ce cutar wannan siga da dukkan yawanci mun santa, ko kuma a ce cutar hawan jini kamar hawan jini. To kin ga duk wannan ciwuka ne wanda ba wai wani abu bane ya shiga, a'a tsari ne ne da jiki ke tafiyar da siga a jiki ke samun tangarɗa, ko kuma tsari ne ne da jini ke tafiya da preja din suke samun matsala su sai yau. To ita ma cutar kansa tana cikin wannan nau'i na jini wanda wani tsari ne na jiki yake samun matsala, ba wai a kasari wani abu bane yake shiga yake janyo ta, ko da akwai inda dai wani abu yake janyowa, amma dai akasari abu ne jikin ne ke zama an samu matsala a wasu nau'ikan jiki. To don haka tunda tana cikin wannan abin nan za mu yi bayani menene misali yake cece da kuma yake abin nan, wato wanda Allah ya halicci jikinmu ko jikin bil'adama, Allah ya halicci mu da akwai kamar kwayar halitta da duka muke da su wanda ake kiran su cells. Cells nan kuma da suke jikinmu su ne kamar rukuni mafi ƙanƙanta na rayuwa a jikin dan adam, wanda kowace cell tana kamar zaman kanta ne, tana tafiyar da aikace-aikace, sukan taru su yi ƙungiya ce zama suna iya haifar da wani abu ko a ce huhu ko hanji ko hanta ko koda, wanda kowace wannan kacigorin suna da wani aikin da suke iya aiwatarwa wanda ya bambanta da aikin da wata ta iya aiwatarwa. To cells nan yadda Allah ya halicce su, kwayar halitta ba wai suna nan da adawwama bane, suna da kaman wa'adin rayuwa da Allah ya yarda suke. Akwai wa'adin rayuwa da ku kaman yanzu misali muka dauki kaman kwayar cells na jini, kaman a ce red blood cells wanda su suke janyo jan kala da ake gani a jini, yawanci za ki ga wa'adin rayuwa su wata uku ne, bayan wata uku wanda aka halitta za su mutu za kuma a sake haifar wasu, wannan din kuma ci gaba da rayuwa, ci gaba da tafiyar da aikace-aikace,
yana da dangantaka da abincin da mutum yake ci kenan, mutuwarsu da haifar su.
A'a, ba gaskiya ba yi da dangantaka da abinci, wato yana da dangantaka ne da abin da ake kira da wasu genes, wasu wato su wannan genes sun kaman wasu kwayoyin halittu ne da su ma suke cikin wannan karamar kwayar halittar na cellin wanda su suke tafiyar da duka wani al'amura kuma ke faruwa a jikin bil'adama. So wannan genes din su ne suke tafiyar da lokacin da suke decided lokacin da wa'adin mutuwar cells nan yayi ko kuma bai ba. To a kwayar cutar matsalar cutar kansa wa'annan genes din in particular su ne ke samun matsala. Idan suka samu matsala ya zamana ba za su iya tantance lokacin da wannan cell din da ta mutu ba ko wa'adin ta na mutuwa yayi zama ta mutu, ya ci gaba da rayuwa fiye da wa'adin da aka daukan mata ko kuma wa'adin da ya kamata ta rayu, to wannan sai zama matsala, saboda in ba ta mutu ba za ta ci gaba da girma, za ta girma fiye da yanda ya kamata ta zama, wannan girman nata fiye da yanda ya kamata ta zama zai sa ta fi sauran abokanan aikin ta girma, za ta takura wuri, za ta matse wuri, za ta kuma kawo illoli wanda suke masu matsala, kuma idan ta daɗe za ta iya girman har da za ta fashe, in ta fashe kuma ta kashi-kashi kuma sai ya ƙara watsuwa a cikin jini, sai ta je kuma ta ƙara tasuwa a wasu ɓangarori, da sa kamar ita cutar kansa ita ga aka santa da cewa kamar ta zace da yake ta fara daga nan za ta iya bazuwa zuwa can ta harbi can ta harbi can ta harbi can. To wannan a kace wannan dalilin rashin mutuwar wannan su kwayan halitta na cells shine babban ummul aba'isin abin da yake janyowa ko yake zama shine cutar kansa. So zai zama jiki ba zai iya controlling din wa'adin mutuwar kwayan cell ko na a ce hanji ba to sai ka mutun ya samu cutar kansa na hanji ko kuma na hanta ya samu kwayar cutar kansa na hanta ko kuma a ce na jini daga makomancin su to kuma in kaman a ce mutun daga na hanjin ya samu matsala to nan na hanjin suna iya girma in suka girma girman su ta azzara sa fashi da kuma suke bazuwa a cikin jini sai kuma je su harbi kaman kwakwalwa ko su harbi hanta ko su harbi wani wuri daban to sai zama na an samu matsala a gaba ɗaya yadda yanayin jikin yake fitar da al'amura saboda su wannan cells din kaman sun zama sun bijire wa ka'idar da aka yi na tafiyarwa na jiki da kuma ka'idar lafiya wanda kuma koya aka samu irin wannan akasarin akasin a jiki to dole ne a samu matsalar matsala na rashin lafiya
to likita ita wanne hanya ake ganowa cewa wannan cutar kansa ce
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a biyo mu mako na gaba domin za mu dora a halin yanzu a madadin Dr. Mubarak labaran liman dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana akan faifai ni ce Aisha Tusle ku kasance cikin koshin lafiya
yanzu kuma ga zangon mu na nasihar Lahadi
jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da warhaka zamu karatun ayin Allah domin jama'ar Allah akan kalman nan kauna hanyar nuna kaunar Allah shine ka kaunaci dan uwanka Allah ta bari cikin landila cewa zaka kaunaci dan uwanka kamar kanka indai kai mutumin Allah ne ya kamata ka kaunaci Allah sannan kuma kai mai kaunar Allah ya kamata ka kaunaci dan uwanka wanda kana gani da wanda kana zaune tare da shi a sansan da kasan duk zai taimaka masa wato muddin mutum ya ga yana kaunar Allah hanyar da zai nuna yana kaunar Allah shine ya kaunaci dan uwansa aya ta ce in baka kaunaci mutum dan uwanka wanda kake tare da shi ba wanda kake gani ba yadda zaka ce kana kaunar Allah wanda baka gani ba in dai baka kaunaci mutum ba kai mutane suka rode har ka ga mutane sun zauna da gaba wani gaba wannan na gaba da wannan ba ya kawai ga wannan wani ba ya kawai magana da wannan duk wanda ke gaba da dan uwansa kai ya tsammani ne yana kaunina da kaunar Allah wanda ko bai da kaunar Allah wannan mutum yayi asarar duniya wato muddin kana gaba da wani kana gaba kina gaba da wata har kace kana bin Allah har kace kana kaunar Allah haka je kana kaunar Allah idan kana kaunar Allah dole ka kaunci dan uwanka haka aya tace idan baka kaunci dan uwanka wanda kake gani ba ba yadda zaka ce kana kauna Allah wanda ba ka ganin sa ba amma yan wana ba saurare na kauna ita ce wata kalma wadda take da muhimmanci tsakanin mahalici da halittar samu mutane tsakanin dan uwa da dan uwa wannan kalma kauna ita ce madbayyaniya kuma wanda za ta taimaka a cikin rayuwa muna bukatar mu nuna kauna ga yan uwa kai da kake zauna a ina kake zaune da wa kake zaune ya kake zama da yan uwa wato mudda kana kai dan Najeriya ni dan Najeriya ke yan Najeriya mu wadanda muke ce da mu yan mutanen Allah na Najeriya in za mu nuna kauna ga yan uwa wato kin abinda wani ke ki kin abinda kai kake kin yi maka son abinda kake so a yi maka kai shi haka ga dan uwa wato ina fadi muku kasa za ta zauna lafiya unguwa za ta zauna lafiya gida zai zauna lafiya sannan kuma zaman lafiyar mu zaman salama cikin kauna Allah madaukakin sarki zai daukaka kuma zai ji dadi zai sa kaiya ta gari ina son fadi mana idan aka yi rayuwa cikin kauna aka yi rayuwa cikin nufin Allah cikin yadda Allah yake ya shirya to Allah yakan ji dadi kuma Allah yakan yi sa kaiya ta gari tun daga zaman duniya kazalika har lokacin da za a koma makoma yan uwa muna buƙatar mu yan Najeriya mu kaunaci yan uwan mu mu kaunaci dangin mu Allah fa yana ganin ka yana ganin ki yana ganin kowannen ɗayan mu sannan yana da sakai ya domin kowane abu da muka yi in ka yarda da Allah ka kaunaci Allah ka kaunaci dan uwanka Allah zai maka sakaiya ta kan fara tun daga zaman duniya yan uwa Allah ya mana taimako
Masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da hantsi, inda za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.